بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan dare wanda shine daren Alhamis daren 12 ga watan wato Al-Muharram shekara ta 1446 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 16 ga watan July 17 ko 17 ga watan July shekara miladiya ta 2024 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn al-Khattab da aka fi sani da suna dandali da ke nan tudun wadan Zaria a Nigeria inda muke karatu a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma wannan zai zama darasi na uku kenan insha Allah cikin tafsirin Suratul A'la wato sabbih ismi rabbikal a'la Allah rahma malam Nura zai karanta mana wasu daga cikin ayoyin wannan sura mai albarka tun daga fadin Allah sanuqri'uka fala tansa insha Allah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
نعم جزاكم الله خيرا تو كافون في مشيغا تكين كاراتين برمو يي واني تنبيه برا تايا كوكما برا بيو يو مموا يي غريدا واني العمر يي نجربا وانا عنقواتا متتدون ودا da kenan Zaria wato sanadiyar ɗan uwan Musa Malam Isma'il sahabi da Malam Baba Sidi waɗanda aka ce ɗan kidnappers sun kama su a can yankin kasuwar magani ko can doka kasuwar magani Ubangiji Allah madaukin sarki muke roƙo Allah ya zama gatan su Allah ya kare su daga sharrin waɗannan mamugunta Allah ya dawo mana da su cikin koshin lafiya da su da sauran duka ƴan uwa musulmi da suke cikin irin wannan jarabawa ko kuma wanda aka ce shi sun kashe shi shine Alhaji Bashar wanda aka fi sani da Bashar Gobinda wato shugaban mahauta na nan tudun wada shi sun kashe shi to Ubangiji Allah ya gafarta mishi Allah kuma ya sa hakan ya zama shahada a gare shi sannan muna roƙon Allah madaukin sarki ya kawo mana sauƙin waɗannan al'amura na rigingimu da fitintunu da jarabawoyin da suka shafi rayuwa suka shafi addini suka shafi halin tsaro da halin tattalin arziki a wannan ƙasa ta mu Allah kake Allah ya kawo mana dauki na biyu ranan muna cikin karatu nayi wata magana da take ta gefe da karatun game da wasu daga cikin ƴan uwa mahalarta waɗanda suke ana cikin karatu mutum sai ka ko yana buga waya ko yana fira kuma kamancin haka ina yi mana nasiha cewa wannan ya saba wa tarbiyya ta majalisin karatu musamman kuma majalisin da ake karanta alqur'ani mai girma Allah madaukin sarki yana cewa wa idza quri'a alqur'an fastami'u lahu wa ansitu da Allah kun turhamu in ana kanta alqur'ani ku yi shiru ku saurara za ku samu rahama daga Allah madaukakin sarki a cikin hadisin muslim wanda aka rawaito daga Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu babu wasu mutane da su hada a cikin daki cikin dakunan Allah masallaci kenan suna kanta alqur'ani suna kokarin fahimtar ma'anonin su ma'anonin qur'ani bainahum tsakanin su yace illa nazalat alaihimus sakina face Allah ya sauka musu wata nutsuwa ta musamman wa ghashiyatuhumur rahma face Allah ya bushe su da rahamarsa wa haffatuhumul malaika malaiku kuma zasu kewaye su da salati da addu'a wa dhakarahumullahu fi man indahu kuma Allah zai ambaci waɗannan mutane a cikin al-mala'ul a'la makusanta Allah madaukakin sarki saboda haka majalisin karanta da alqur'ani majalisi ne mai daraja wanda yake idan ka samu Allah ya huwace maka kana halarta to ka kyautata niyyarka da cewa wani aiki kake na ibada wanda ke karantawa da wanda ke jan bakin ba zai fi ka samun falala ba idan ka kyautata niyyarka kuma yana daga cikin wato wasa da wannan niyya ko kuma sawarwari da ita shine na farko ana cikin yi ka tashi ke tafiyar ka babban kuskure ne ko kuma wanda ana cikin yi yana yin wani abu da zai shagaltar da shi ko kuma ya shagaltar da sauran mutane saboda haka ƴan uwa masu albarka ina yi makaina nasiha da sauran masu saurare cewa mu kokari mu kiyaye wannan dabi'a don mu samu falalar da ke ciki Allah ubangiji ya sa mu dace to wannan sura mai albarka mun fara darasi a kanta kamar yadda muka ambata wannan shine darasi na uku zuwa fadin Allah sanuqri'uka fala tansa Allah yace da sannu za mu karantar da kai fala tansa kar ka manta fala tansa ba za ka taba mantawa ba kamar yadda muka ji ɗaya daga cikin fasarori guda biyu mun yi bayani gurgudan hali game da ma'anar wannan waje abinda ya saura a wannan gaba ta wannan aya shine mas'ala guda ɗaya game da wani fiqhu da ya shafi wannan wurin shine hukuncin mutum ya ce ya manta alqur'ani ko kuma ya ce an mantar da shi wanne ne ya kamata ya faɗa malamai sun tattauna wannan mas'ala sakamakon hadisi wanda ya zo a cikin Bukhari da Muslim daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda a inda yake cewa ma'aiki sira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa bi isa ma li ahadikum ya kulu annabi ya ce kaico bai dace ba ɗayanku ya dinga faɗa ya ce nasitu ayata kaita wa kaita na manta aya kaza da aya kaza annabi ya ce bai dace mutum ya faɗa haka ba bal ba haka ba huwa nusiya ya ce ne an mantar da ni annabi ya ce istadhkirul qur'ana ku yi ƙoƙari ku dinga tuna alqur'ani wato ku yawaita karanta shi da tilawarsa da musaffarsa da sauraron masu karantawa ku dai duk abin da za ku yi ku ga cewa ku rike haddaku ya ce falahuwa ashaddu tafaddiyan a wata riwaya kuma ashaddu tafallutan ya ce na rantse muku da Allah qur'ani ya fi tsananin saurin warwarewa a neme shi a rasa min sudurin rijali daga zukatan mahaddatansa minan na'ani bi iqaliha ko bi aqaliha ko bi uquliha da ana ruwaitowa qur'ani saurin warwarewarsa a neme shi a rasa yafi sauri fiye da rago da zaka daure kai sakaci baka daure shi da kyau ba kafin ka shiga daki ka dauko dusa ko ruwa ka fito zaka yi neman shi ka rasa da qur'ani yake da saurin warwarewa fiye da wannan bacewa ta dabba ga mutumin da ya hadda ya iya karatun alqur'ani amma sai bai yi mu'ahadarsa ba bai dauki matakin kiyaye haddan ba to ash-shahidi shine can da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bi isa ma li ahadikum kai can ɗayan ku ya dinga cewa nasitu ayata kaita wa kaita na manta aya kaza da aya kaza wannan hadisi kamar da Ibn Battali yake fara cikin shirin Bukhari yace dalili ne akan kwadaitawa game da kiyaye hadda da yawaita karatun alqur'ani da yawaita muraja'arsa Zai Ibn Battali yake magana akan wannan ka'ida yace to gashi alqur'ani mai girma ya zo da bayani akan halaccin danganta wato mantawar gashi mutum da Allah yake sanuquri uka falatansa ba za ka manta ba kaga Allah bai ce ba za mu mantar da kai ba can kuma an ce karka ce na manta don kuma an ce za ka iya mantawa sannan ga hadisin Aisha radiyallahu anha wanda muka ji a baya da Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji wani mutum na karanta alqur'ani sai ya ce yarhamuhullah Allah ya ji kanwani laqad zakkarani ayata kaza wa kaza ya tunashe da ni waɗannan ayoyi wanda yace kuntu asqattuhunna da na yaddasu asqattuhunna bi ma'ana nasituhunna na mance su kaga sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya danganta mantuwar izuwa gare shi da kuma hadisi Abdullahi dan Mas'ud wannan da muka ambata anan Ibnu Battalin ya kawo shi ci ga kuma hadisi Abdullahi dan Mas'ud ya ambaci wannan hadisi yace to dan haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallama anan cikin hadisi Ibnu Mas'udin ya nuna mustahabbancin a danganta mantuwar ila khaliqihi subhanahu wa ta'ala da zuwa ga mahalicin mutumin da ya haddace alqur'anin ko mahalicin haddar da mutum ya samu ta alqur'anin sai Allah madaukin sarki ya ce annabi ya ce a danganta zuwa ga Allah wannan aikin ya ce wa qad ja'a fil qur'ani an musa annahu adafa disyana maratan ila nafsihi wa maratan ila shaytan gashi kuma ya zo a cikin alqur'ani annabi musa alaihi salam wani lokaci a cikin aya guda ya danganta zuwa ga kansa ya kuma danganta zuwa ga shedan a cikin fadin shi mene da yake cewa inni nasitul huta wama ansanihu illa shaytan lalle ni na manta kifin babu wanda ya mantar da ni shi sai shedan kaga dangantawa zuwa ga Allah a cikin nusiya dangantawa zuwa ga kai a cikin asqattuha da kuma cikin inni nasitul huta sannan kuma dangantawa zuwa ga shedan a cikin wama ansanihu illa shaytan to dan haka sai Ibnu Battali yake cewa yace akwai kuma wani hadisi wanda yazo wanda aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la ansa au la un ai au unsa lalle ni na kan manta ko kuma a mantar da ni li yushra ali dan aka fa mun wata shari'a to wannan hadisi ne da Ibnu Battali ya kawo shi anan amma hadisi ne mai rauni kwarai da gaske hasali ma abinda malamai suke cewa hadisun ne la asla lahu wato Allah da ba cikin da tafai masu isnaduji ba a same shi ba kamar da Sheikh Al-Albani yake fada a cikin silsilatul hadisi dhaifa lamba hadisi na 101 haka nan kafin shi ma wasu malamai sun fada haka kamar Al-Iraqi a cikin Al-Mughni an Haml Al-Asfari fil Asfar da takhrij ma fil Ihya'i min al-Akhbar kuma Imam Al-Ghazzali shi ya fara kawo hadisin a cikin ya ulumuddin ba tare da isnadi ba Allah ya gafarta musu gabaki daya daga nan sai Ibnu Battali yake cewa yace faman nasaba ila Allah wanda yace nusiya ya danganta manta abinda yayi na alqur'ani kuma ba na alqur'ani ba zuwa ga Allah yace fali annahu khaliquhu saboda Allah shine ya hadici bayin sa wa khaliqul af'ali kulliha kuma shi ya hadici duka ayyukan bayi ومن نسبه الى نفسه وند kuma yace nasitu na manta fali annan nisyana fi'lun minhu mudafun ilayhi min jati liktisabi wa tasarruf sai zama saboda aikin shi ya aikata shi ake dangantawa ta wajen samar da aikin da sarrafa shi ومن نسبه الى الشيطان wanda kuma yace shedan ya mantar da ni fa huwa bi ma'ana alwaswasa to yana ishara zuwa ga waswasi da shedan yake sawa mutane shedan ne yake sa mutum waswasi sai ji ya manta abu mantawa na wucin gadi don yace shedan ya mantar da ni fi suduri a cikin zakatan ainihin wato bayi wa hadithul anfusi bima ja'ala Allahu lishaitan min as-sultani ala hadhihi alwaswasa da kuma abinda shedan ke sa mutane na tunani a cikin zuci wannan waswasi da ke mantar da su abinda suka haddace wanda kuma Allah ne ya ba shedan wannan damar ne ya mutane irin wannan wato waswasu fa li kulli idafatin minha wajhun sahihun ibnu battali yace kowanne a cikin wannan dangantawa to yana da fuska ingantacciya to kajin da malamai suke magana su jaba amma idan mutum dan dagaji ne sai kaji ya ce mutun da annabi ya hana ba ruwan mu kawai to annabi ya hana kuma hadisin ai ba shi kare bane akwai sa hadisin kuma ga kuma abin da annabi ya ce ga abin da ya aikata saboda ka harkar ilimi sai abban mu malamai aji me suka gani su suna da lasisin tattaunawa da bincike da nazari da hada hadisan kaji hada mana hadisan gaba gida wanda yace Allah ya mantar da ni saboda Allah shine mahalicinka mahalicin aikinka wanda yace na manta saboda aikin ana danganta shi zuwa gare ka wanda yace shedan ya mantar da ni saboda shedan ne yake sa mu bayi wasu wasan da ke kawo mutuwa shikenan saboda ku kowace fuska ana iya fadi wa innama arada sallallahu alaihi wasallam bi qaulihi annabi ya dafaci da wancan nuna abin da yafi fiko fifiko wallahi alam da yake cewa mali ahadikum yaqulu nasitu kaza wa kaza saboda meye an yajriya ala alsinatil ibadi nisbatal af'ali ila bari'iha annabi sallallahu alaihi wasallam yana so bayin Allah su saba da danganta ayyukan Allah zuwa gare shi wa khaliqiha Allah mahaliccin ayyukan wa huwa Allah saboda a saba da danganta komai zuwa ga Allah fa fi zalika iqrarun lahu bil ubudiyya a cikin haka akwai ƙara tabbatar da cewa mu bayin Allah ne wal istislam li qudratihi da mika wuya ga kaddara Allah da karfinsa wa huwa aula min nisbati al af'ali ila muktasibiha dangantawa zuwa ga Allah din yayi fififiko fiye da dangantawa zuwa ga wani wanda ya aikata fa inna nisbataha ila muktasibiha fa inna sabaha ila muktasibiha fa huwa jaizun bi dalilil kitabi was sunna icin kuma aka danganta ga wanda ya aikata nan ma ya halasta kamar da alqur'ani ya nuna kamar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta nuna wannan shine karshen zancen al-imamu ibnu battal a cikin sharhin shi na sahihul bukhari wallahu a'lam sai mu kuma inda Allah ya ce sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa Allah ya ce wa nuyassiruka lil yusra kuma da sannu nuyassiruka za mu sauƙaƙa maka lil yusra dan al'amari yayi maka sauki Allah yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawari akan cewa zai sauƙaƙa mishi ayyukan da za su kai shi aljanna zai lausasa masa rayuwa zai sauƙaƙa masa nauyin da ke kan shi na manzanci da aka ce inna sanulki alayka qawlan thaqila lalle zamu sako maka zance mai nauyi sai Allah kuma ya mishi alƙawarin cewa zamu sauƙaƙa maka isar da wannan sako mai nauyi jiban nauyin sakon manzanta da annabta da Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma Allah ya yassare mishi isar da sako Allah ya bashi fasaha ya bashi kyawawan dabi'u ya bashi kaunatuwa a zakatan bayi ya bashi jarinta da jajircewa ya kuma bashi sahabbai waɗanda suke mataimaka akan wannan aikin Allah ya sanya wa zancen nashi albarka Allah ya sa wa Qur'anin mu'jiza duk Allah ya mishi wannan dan ya sauƙaƙa mishi isar da saƙon Allah ya cika mishi wannan alƙawari da wannan buri ya sanya mishi addinin nashi ya zama mai sauki addinin nashi ya zama mai kakke addinin nashi ya zama matsakaici wasu kokalika da Allah ku ummatan wasata addinin ya zama kowa na iya yin sa kowanne mai gamagarin hankali yana iya karantar da shi alqur'ani a karantar da shi hadisi a ga mai kaidojin musulunci da fiqhin musulunci da tauhidin musulunci nan da nan ya fahimta wannan ya cikin sauƙaƙawa na wani yusruka lil yusra a cikin musulunci babu takallufi babu ainihin wato mummunan tsari sannan Allah ya sa shi ya zama mai sauƙin mu'amala da mutane mai sauƙin mu'amala da iyalansa mai hikimar mu'amala da abokan tattaunawa sa kuma abokan gabansa sannan Allah ya bashi dama ya kasance mai sauki a cikin suturarsa mai sauki a cikin zancensa mai sauki a cikin abincinsa mai sauki a cikin ɗabi'arsa duk wannan ya taimaka masa wajen samun saukin isar da sakon kamar da Allah ya ce sanuqa wani yusruka lil yusra sai Allah ya ce fadhakkir saboda haka ka je kai wa'azi inna fa'atid dhikra matukar wa'azin yana amfanarwa wato nan Allah madauki sarki yana umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa ya isar da ayoyin Allah ta hanyar wa'azi da bin salo na hikima a wurin wa'azi da kyakkyawan wa'azi da sharadin cewa a inda wa'azin zai yi amfani saboda akwai waɗanda wa'azi bai musu amfani sawa'un alaihim a anzartahu am lam tundirhum la yu'minu nalazina kafaru kenan ko su kafirai waɗanda kuka musu wa'azi ko baka musu ba za su yi imani ba su wannan za a yi musu wa'azi ne ta babin yanke musu hanzari kafa musu hujja za a yi musu wa'azi ne dan a kafa musu hujja a ce ai waja'akumun nadhir fama tugulin nuzur wa'azi bai musu fa'ida bai musu amfani to kai musu ne ka tsaya ka lura shin wa'azi na maka amfani to alamar kana da kyakkyawar zuciya irin waɗanda Allah yake nufa su da alkhairi kenan amma wanda duk yaga cewa wa'azi bai mishi amfani wato baya jin wani raurawar zuciya wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana baya jin yana karuwar imani baya jin wajilat qulubuhum baya jin zukasi zuciyarsa tana raurawa an yi wa'azi bai jin cewa kaza da nake yi na laifi to lalle bari na gyara wuri kaza da nake da takaitawa bari na ƙara ƙaimi baya jin wa'azi baya gyarawa to wannan akwai alamar zuciya ta riga ta mutu to sai duk riki Allah Allah ya rame da zuciyar shi to wanda yafi wannan hadari kuma shine wanda za a ce a faɗa ya ce ba za mu mayi ba ƙarya ne ba mu yadda ba a faɗi ayoyi a faɗi hadisai a ce ga hukuncin da Allah ya yi ga hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutane sai su ba su yadda ba za su ba kamar yadda galibin mutane suke da wannan taurin kan da tsaurin ido a irin wannan zamani kai ka ce ragowa adawa ne da Allah yake cewa fa hal tara lahum min baqiya wanda aka ce babu saura da ba da ka sai a ce to ko ragowar zakatan adawa ne su ko san mudawa jama'a mu kiyayi wannan irin ɗabi'a duk yadda ka kai ga kana da wani ra'ayi ko wani tunani za ka ci maka ga abin da Allah ya ce ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ya inganta daga gare shi to ka ba zuciyarka hakuri ka bi shi ne zaman lafiyarka sai na umar aka ce wa kana wa qafan inda kitabillah ya kasance mai tsayawa ne a duk inda littafin Allah ya tsaye da shi Allah ya gafarta mana to wannan aya tana da ire-irenta fa zakir in nafa'atiz zikra kayi wa'azi idan wa'azi zai yi amfani waɗansu ayoyin sun bayyana mana to da me za ka yi wa'azin kamar yadda Allah yake cewa fa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'id fa zakir kayi wa'azi bil qur'ani kayi amfani da alqur'ani kayi wa'azi ga wane man yakhafu wa'id wanda yake jin tsoron azabar Allah kaga shine mannafa'atu dhikra din kenan wanda wa'azi zai mishi amfani yaji tsoron Allah ubangiji shi zaka mishi wa'azi sannan ana yin wa'azin ne da alqur'ani a wani waje Allah yake cewa uhi ilayya hadha alqur'an li unzira bihi wa man balag li unzirakum bihi go dan muku an mun wahayi wannan alqur'ani dan ne muku wa'azi da shi wa man balag da ku da kuke nan yanzu sahabbai kenan radiyallahu anhu wa man balag da kuma duk wanda sakon ya ishe gare su kaga nan ma an bayyana cewa alqur'ani an saukar da shi ne dan ai mene dan ai wa'azi haka nan wannan cikin al'am kenan ko haka wannan Allah yana cewa qul innama unzirukum bil wahyi ka ce musu lallai kai ni ina muku wa'azi ne da wahayi da alqur'ani da kuma hadisi wala yasma'u summa du'a idza ma yunzar kurani ba sa jin wa'azi ko da an ce bari a zo a yi musu al-imamu abu zur'ata ar-razi yana cewa man lam ya'idhul qur'anu was sunnatu fala wa'adahu Allah wanda alqur'ani da sunna ba mushi wa basu mushi wa'azi ba to kada Allah ya sa ya wa'azantu duk wanda za fara mai qur'ani da sunna yake ji to wannan ba wani abu da zai wa'azantar da shi wasu daga cikin malaman salaf suna faɗin irin wannan magana cewa inna hadhal amra jiddun wannan al'amari na alqur'ani abu ne da ake yin shi abunin wa'azi da karantar da alqur'ani abu ne da ake yin shi kan jiki kan karfi da gaske ne it's a serious business shine jiddun wa mata khalattumuhu bil hazli bisa da kuka cakuɗa shi da ba'a da raha da wasa da dariya da zulaya jamattumu jamattumuhu quluban nas za ku sa zukatan mutane su bushe su kasa fahimta alqur'ani wato irin abin da yanzu mutane suke yayi mai da wa'azi ya zama comedy ya zama raha ya zama wasa da dariya ya zama tashiya maimakon ajaa'in alqur'ani a kawo hadisi a fassara su a kawo maganganun malaman musulunci tun cikin sahabbai da tabi'ai wanda su ne in ka bude tafsiran musulunci na alqur'ani su zaka gani magana ibn abbas magana ibn mas'ud magana aisha magana abdullahi dan umar magana tabi'ai su qatada su alqama su abin nan ibrahim an-nakhai magana na bayan su atba'u tabi'ina su maliku su abu hanifa har zuwa malamai na baya su ibn jarir har zuwa malamai na wannan zamanin da aka san masana alqur'ani wannan to shine karanta da alqur'ani da sunna amma fashin baki zakai to ka fasa bakin da waɗannan maganganun wannan shine kadai hanya da Allah ya dai wajibi da ita don haka annabi amma mutun yabo zai yi da sunan wa'azi ba zai ja muku aya ko hadisi ko ya kawo maganganun malamai ta fasarawa wataƙila daga hurbatul haja to iya aya da zaka ja a bakin shi ko kuma ko da an ja ayar a me za a kare ai wata sharholiya da labarai na da da na yanzu da kissoshi masu inganci da na ƙarya waɗanda ƙarshe maimakon majalisin karanta da alqur'ani a zama an samu natsuwa ana tunanin lahira ana tunanin Allah sai kawai kaga ana dariya ana yake baki daga alaramman da malamin da ƴan kallo duka ana tashewa abin takeici kuma musulmi wanda suke so yanzu shi yake ba mu sha'awa ko ba karatu bane wannan jama'a wannan hayaniya ce zai ta ko ina kar ka sake ka zauna a gaban wani malami zai ga kuka irin wannan bata ba lokaci kawai zai saboda ƙarshe zai kashe maka zuciyarka ba ta bin cikin alqur'ani ya kawar da kan hankalinka daga alqur'ani da abin da ke cikin shi na shari'a zuwa labaran abubuwan da ke faruwa na yau da kullum an bugo mishi waya an mai tambaya an kama wasu suna zina an yi sata kudin gwamnati a waje kaza wani ya mutu a hotel an ci bashi ba a biya ba zantukan da da na yanzu wanda ake nisa makan mu takan magori da jakan boka da inda ranka an ji su a gurin mai shayi kuma an zo wajen karatu kuma an ce a sake su wani irin wawanci ne wannan jama'a amma saboda irin waɗannan maganganun na rashin daraja su suke da rawaji su ake yayi zaka ga masu yin irin wannan su ake kallon malamai kuma wallahi ba malamai bane ba ko malamai ne ba na Allah bane malaman jakan magori ne wadannan ba su ce ɗan rahoto na gidan rediyo ba amma abin takeici a ƙasar mu saboda ba a san daraja addini ba irin wannan yake to wanda kuma suka gaza wannan su ne wanda kuma kota da bakin arziki ba su iya ba ballantana fassara amma kuma su sa alqur'ani gaba musamman da azumi su dinga wa Allah ƙarya abin da qur'ani ke faɗi daban abin da suke faɗa daban to wannan da ba wuta balbalci kawai so haka jama'a dukkanin mu masu hankali ne galibin mu kuma na da wani nasibi a ilimi wanda ko da na boko ne a cikin shi kana da ka'ida ta critical thinking da zaka iya analysis ka gane wane ke karantar da kai addini ko kuma ke karantar da kai shirme musamman dattawan mu da iyayen mu da suke zuwa su zauna a majalisar da kuma su karatu ba daidai bane wani ya zo da karancin karatunsa ya dinga koya musu shirme bai koya musu tsarki ko alola ko ya tunar da su lahira ko ya koya musu abin da zai amfane su a rayuwarsu ko addininsu ba ya koya musu shiririta musamman mata su aka bata lokaci a wannan abu za a kira da sunan wa'azi da sunan muhadara da sunan karantarwa ta mako-mako a samu wani malami kawai ya maida mata mutane kawai ƴan asharalle sai dai labarai na da na yanzu wannan abu akwai takeici ba ya kuma kawo wannan a ƙasar nan ba kuma saboda an ba da dama kowa ya wa'azi babu wata hukuma da ke tace suwa za su yi wa'azi babu wani regulatory body da zai tace suwa za su yi wa'azi kowa yana iya yi daga masu yi a masallaci da masu yi a ɗakunan matansu su jera littattafai a baya kamar wasu kamar labirari to Allah dai ya ce in za a yi wa'azi a yi da alqur'ani shi ya sa wasu malamai wasu tawagar ɗalibai afwan suka taso tun daga ƙasar Andalus a Spain za su zo Madina ƙasar Madina gurin Imam Malik su kai karatu ɗaya daga cikin sai ba da labarin cewa abu mafi ban mamaki da ya gani da ya iso Madina shine an gama sallah kafin su isa gidan Imam Malik inda zasu je karatu sai suka ga wani ya mike kawai da sunan zai wa'azi yana mikewa sai fara irin wannan wa'azin na labarai duka sai kawai sai duk wani mai hankali sai tashi ya fita ba shi yara kuma kanana sai suka debo duwa ko suka dinga jifan shi kamar shedan sai da suka kore shi a wajen su wannan sai suka yi mamaki cewa to su sun taho daga can wata uwa duniya watan su uku a hanya sun zo Madina dan karatu kuma suna zuwa sai ga ana jifan malamai so haka da suka ji Imam Malik sai suka fara mai tambaya akan mun ga wani abu da ya bamu mamaki a garin nan tunda muka taho ko ina muka je wannan mai wa'azi yana tashi ya wa'azi amma muna isowa da karam kan garin nan aka fara jifan shi Malik ya ce to ai muna haka yake yi to wanda zai karanta inda ba alqur'ani zai faɗa mana ko hadisi ba wanda yake sauraron shi su kuma yara da suka ga an wade ko sai ga wannan shedani ya bar su ba su kore shi kawai so haka tunda Madina birnin ilimi ce ba su san wannan shashancin ba sau da ka ina makaina nasiha da sauran yan uwa ɗaliban ilimi da masu wa'azi cewa mu ji tsoron Allah mu karantar da mutane abin da shine karatu da gaske shine wanda zai gyara musu zukatansu ya gyara musu ayyukansu ya koya mana ibada da tauhidi da kyawawan halaye kuma ya tunatar da mu addinin Allah mu fita batun wannan sharholiya da wannan shashanci da labarai da tsince-tsince wanda za su mai da kai makariyaci da mai tona asirin mutane ya ishi mutun ƙarya ce duk labarin da aka baka sai ka je ka faɗa da kuma mutane su sirranta maka wasu sirrori na rayuwarsu da malami da likita da lauya da ɗan sanda da alƙali duk waɗannan mutane da ka je wurinsu za ka ga akwai amincin ka sirranta musu wani abin da ba za ka so a ci ba amma kuma sai malami ya zo kawai kan munbalin shi na wa'azi kawai ya ce ai an kira ni a waya wata mata ta yi kaza da mijinta kaza 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 a san da yake faɗin nan ma bai sani ba alama yana koya wasu wannan barnin Allah ya kyauta to wannan dai jama'a nasiha ce gare mu gabaki daya game da salon yadda ake karantarwa da ake wazi abin da ke kawo irin wannan galibi shine malami ne zai gama yawon sha a gari yana harkokinsa alama ya talaka waya sha a Facebook sai an kira sallar magriba kuma an yi sallah yanzu a sa mai kujera yake zai karatu bai nazarin komai ba ba abin da ya nazarta in ya zauna kawai to iya abin da ya tuna shi kawai zai gaya wa in yana jin haushin wani ya mai habaici ba ka wata aya ya ga ta yi kama da wani labari da ya gani a Facebook ya gaya muku labarin in bai tuno wannan ba kuma shikenan haka zai ta muku shirme ya ta gaya muku wasu abubuwa na shirme har lokaci ya kure amma duk mutumin da idan zai karantar sai ya je ya yi lesson plan ya san me zai koyar ina aka kwana ina aka tashi dole ya zama cewa bai da lokacin wannan labaran ko lecturer ne a university ko a polytechnic zaka gane wanda ya san inda aka kwana da inda aka tashi da kuma wanda yawon banza kawai yake cin kudin haram kawai yake ko shubha lecturer ya zo aji ga abin da aka ce koya muku an ce koya muku theory din business kaza ya zo koya cika ku da labari wanda ba shi bane ya koya muku chemistry ya zo yana koya muku wani abu can wani labarin siyasa ko rigima asu ko rigima zaben bai sansala da zai cika ku da ita na ruwan ku da ita ku har awa biyu ta kare bai komai ba haka kuma har semester ta kare da aka sai zama ba asalin content da aka ce koya muku bai koya muku ba na san dukkan mu nan da muka karatu a wata makaranta babba za mu yi tunanin wani malami mai irin wannan siffa da kuma wani wanda da gaske yake karantawa kuma zaka ga kowanne a ƙarshe ga wanda ka ƙaru da shi ga kuma wanda babu abin da ka ƙaru da shi wataƙila ma Allah ya saka ku rabu da shi dutse har riga to kuma wannan shine dole idan aka zo ƙarshen semester dole ya baku tambayoyin da za su fito domin in bai ga muku abin da za a tambaya ba za ku ci ba kuma za a je a tuhume shi a ce bai koya muku ku kuna kallon shi dan aljanna kuma dan wuta ne saboda haram yake ci din naman da aka tsare da shi da haram wuta ta fi cancanta da shi sai in kun gama makarantar kun zo cikin wato kun dawo industry inda za a aiki da ilimin sai ku dinga gane ashe ya cutar da ku ne ba ku gane komai ba abin da yake faru wancan da kuke gani ya matsa muku sai an yi abin da ya kamata kuke jin haushin shi sai ga ashe shine ya amfana da ku to haka malamai ma suke na addini Allah ya kyauta malam ya ci gaba to sai mu je gaba ko a magana ne na'am suruquruka fala tansa ko fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha Allah yace sayadhakkaru da sanni zai ainihin wato tuna shi wa ne man yakhsha wanda yake jin tsoron Allah duk wanda yake jin tsoron Allah idan an mishi wa'azi to sai ya tsorata ya bi Allah sune innal ladzina taqaw idza masahum fa'ifun minash shaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun wanda suke jin tsoron Allah koda shaitan ya dan gigare su sai kuma su tuna al'amarin Allah sai kuma su dawo cikin hayyacin su wanda da an musu wa'azi idan an karanta musu ayoyin Allah sai jikin su ya fara raurawa sai na bai dan musu yana cewa idan muka zauna a majalisi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mu ji mun natsu kamar an daura mana tsuntsu akan kanmu an ce kada mu motsa dan kayyata shi saboda natsuwa da suke yi sauraron alqur'ani mai girma idan Annabi sallallahu alaihi wasallama yana karantawa Abu Salih ya ruwaito daga Ibn Abbas Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa yace wannan aya ta sauka ne akan Ibn Ummi Maktum wannan makawu daga cikin waɗanda suka bugu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna so su musulunta wanda muka ji labarin sa a cikin surata Abasa wa tawalla a can baya wa ma'anahu Ibn Abbas yace ma'anar wajen saufa yata'idu man yakhsha qalbu duk wanda zuciyarsa dama tana jin tsoron Allah to da zaran an mishi wa'azi sai ya wa'azantu sai ya ba abin da aka ce masa Al-Imam Al-Qurtubi kuma yake cewa tadhkiratul khashi'i ablagu min tadhkiratir raji kaga a cikin aya an yi amfani da al-khashya tsoron azaba aka ce sayadhakkaru man yakhsha wanda ke tsoron azabar Allah to da sannu zai ji tsoron Allah ya tuna Allah ba a ce sayadhakkaru man yarju rahmatallahi wanda ke fatan rahama Allah ba an bace shi ba sai Qurtubi yake cewa saboda mai jin tsoron azaba yafi saurin wa'azantuwa fiye da mai sa ran rahama Allah duka biyun ana so mutum ya zama yana da su wai da unana ragban wa rahaba wa kamlana khashi ana so ko da yaushe ka zama idan ka tuna azabar Allah da kamun Allah da laifukan da kake wa Allah to sai ka tsorata azabar Allah idan ka tuna rahamarsa da falalarsa da rangwamensa sai ka sa rai a rahama Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gaida wani mara lafiya dake gangargaran mutuwa ya tambaye shi yace ya kake ji yace ina tuna zunubaina ina jin tsoron azaba ina tuna rahama Allah ina fatan rahama Allah sai annabi yace to duk wanda ya mutu a haka yana tsoron azabar Allah yana fatan rahama Allah Allah zai tsare shi daga abin da yake jin tsoro ya sadar da shi daga abin da yake fata to haka yake so bawa ya zama bainal khawfi war raja tsakanin tsoron azabar Allah da rahama Allah kada ya cire rai daga rahama Allah kada kuma ya amuntu daga azabar Allah Al-Qurtubi yake cewa falizalika allaqaha bil khashyati duna ar-raja'i saboda wanda yake jin tsoro yafi saurin wa'azantuwa fiye da wato dabi'ar jin tsoro tafi saurin ka saka wa'azantu fiye da dabi'ar fatan rahama Allah saboda haka aka race jin tsoron Allah din aka race wa'azantuwa da jin tsoron Allah a ciki akwai cewa wato ita al-khashya ita take sanya mutum ya ji wa'azi tsoron da bawa yake yi na gamo shi da Ubangiji ita ke sa ya ji wa'azi din an yi masa kuma ita ke sa ya aiki da abin da aka wa'azantar da shi kamar yadda na ambata mana kazu akwai hadari kwarai da gaske mutum ya samu kanshi a cikin yanayi wanda wa'azi bai sa ya fasa abin da ya niyya na sabon Allah a ce mutum ya ji tsoron Allah ya ce ba ruwanka da ni kai ai tsoron Allah yana zuci kai dai ka ji da kanka ba ruwanka da ni to wannan akwai hadari kwarai da gaske namiji ne shi ko mace babba ne ko yawo kun za ci mishi wala'i Allah ya hana kaza ka ji tsoron Allah ka bari ce mu ba ruwan mu sai mun yi kwatan kwatan yanzu abin da ke yawo ana cewa matasa malamai suna cewa babu kyau yin kaza babu kyau cirar tsammani daga rahama Allah babu kyau zagin malamai babu kyau ɗabi'a ta cewa za a yi fito na fito da shugabanni duka matasa suna cewa mu ba ruwan mu sai mun yi to wannan abin yana da ban tsoro wanda ya sa abin da yake a cikin rayuwar shi zai ji gaban shi yana faduwa hankalinsa na tashi idan ya ga matasan mu na musulmai suna faɗa irin wannan magana suna rubuta ta suna yin bidiyo suna yada ta don matasa kashin baya ne su akan future na al'umma akan mustaqbalin al'umma dukkan mu nan waɗanda suke da tawa da matasa ne da a ce ba su zama mutanen kirki sanda suke matasa ba za su zama mutanen kirki yanzu ba a yi dattijan kirki sai ya zama dama matashi ne na kirki baka taba ganin wanda za a ce ai sai da ya zama dattijo sannan ya daina badala ya zama mutumin kirki ba sai dole sai ya taho daga kuruciyarsa yana abin arziki sannan yake iya tikewa a matsayin dattijon arziki to idan ku aka ce tun a kuruciya matasan mu ba matasan arziki bane wannan yana cewa da suka zama dattawa ba za su zama dattawan arziki ba to aka ce kuma a cikin al'umma babu dattawa na arziki al'umma ta lalace al'umma ta shiga cikin garadi kenan so da kuma na addu'a ubangiji Allah ya shirya mana matasan mu Allah ya ce waya tajannabuha al-ashqa kuma waya tajannabuha zai nisanci wa'azin al-ashqa mafi tsiya wato wanda za a yi mishi wa'azi ya kiji to shine mafi tsiya a cikin bayin Allah ash-shaqiyu shine wato matsiyaci tsiya anan shine wanda ranar alkiyama ba zai tsira ba to al-ashqa mafi tsiya fiye da wancan anan an kwatanta biyu ne ashqal fariqai cikin masu jin wa'azi guda biyu to mafi tsiya a cikin su shine wanda ya ji wa'azin zai janye jikin shi daga inda ake wa'azi zai janye jikin shi daga aiki da wa'azi zai janye jikin shi daga bin wa'azi wannan aya ita kuma malaman tafsiri suna cewa ta sauka ne akan wasu manyan kafirai guda biyu al-Walid ibn al-Mughira da kuma Utba ibn Rabi'a al-Imam Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'idi Allah ya gafarta mishi yake cewa wa amma man laysa lahu imanu wala isti'dadu li qabul at-tadhkir yace wannan ana nufin mutumin da ba shi da imani kuma zuciyar shi ba a shirye take da karbi zaka wa'azi ba fa hadha la yanfa'u tadhkiruhu wannan wa'azi ba yi da wani amfani a gare shi fa innahu domin shi bi manziratil ardi as-sabha ɗaya yake da ƙasa wadda take matacciya faƙo allati la yufidu hal matsau shay'an wanda saukar ruwan sama bai amfananta ba ta yin laushi ba ta tsirar da tsiro ballantana a yi noma a kanta a samu abinci ya ce wa ha'ula'in nafaru law ja'atuhum kullu ayatin la yu'minuna biha hatta yarawul azabal alim ya ce irin waɗannan mutanen al-ashqa da aka ce wa sayujannabu al-ashqa su ne irin mutanen da dukkanin ayar da aka kawo musu sau aya ce aka saukar ko wani abu ne Allah ya nuna musu na ishara ba sa imani har sai sun ga azaba mai radadi wato sai sun gamu da Allah ke kamar da Allah ya bada labari akan harshen Annabi Musa ya ce fala yu'minu hatta yarawul azabal alim ko yace yana magana rabbana innaka atita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala fil hayatid dunya ربنا لا يضل عن سبيلك فاطمس على ذبرتس على أموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم أنهم سيأتي يا الله كابا فرعون نشيد جماعة السا متي ما كان سكابا سدوكيا كابا سسروتا وما كان غرر متانين يا الله كواتش دوكيا سو كي رغر رغر دا عزكي سو كواتش مركيا سو بزاس تبعي إيماني بسيسن دا عذاب تبالائي kuma haka abin ya faru fir'auna sai da ya ga azabar ruwa din nan da za ta halaka shi yace amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'il to ire-iren wannan dabi'a kenan haka a wani waje Allah yana cewa innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azabal alima lalle wadanda alƙawarin Allah ya tabbata akan su cewa su mutane ne wato matsiyata waɗanda suke marasa arziki Allah ya ce ba za su taɓa yin imani ba koda kowace aya ta zo musu koda za a karanta musu Qur'ani dukansa a sauke shi a yi wa'azi da shi gabaki ɗaya ba za su taɓa yin imani ba sai sun ga azaba mai raɗaɗi hakanan Allah yake cewa walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamiyina faqra'uhu alaihim ma kanu bihi mu'minin كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم الله يتي da za a ce mun saukar da shi akan wasu bebayi waɗanda ba larabawa ba a ce waɗanda aka saukar wa da alqur'ani wasu mutane ne ba larabawa ba sai yazo sai ya karanta musu da ba za su yi imani din ba dai kamar yadda ba su yi imanin ba yanzu yace ma kanu bihi mu'minin da ba za su yi imani ba kazalika salaknahu fi qurubil mujrimin Allah yace haka muka sanya alqur'ani ya zama yana nisanta zakatan masu laifi Allah yace la yu'minuna bihi, ba sa imani da Qur'ani sai sun ga azaba mai radadi. Allah ka tare mu daga irin wannan yanayi, wanda mutum zai zama ya kasa yin imani har sai lokaci ya kure shi. Allah yace alladhi yasla an-naral kubra, shi wannan al-ash'a din shine mai shiga wuta mafi girma, al-kubra wato al-uzma, wuta mafi girma. A wacce ce kenan as-sughra ko as-sufla? Ita ce wutan nan duniya. Wutan lahira ita ce al-kubra. Wasu suka ce a wutan lahiran ma akwai wuta mafi girma, ita ce dai jahannama, tafi sauran wutattakin lahiran su ma tsanani. To shi za a saka shi a wuta mafi tsananin azaba. Thumma, sa'annan kuma la yamutu fiha, ba zai mutu ba a cikin wutan, wala yahya, ba zai rayu ba. La yamutu bin nalil kubra wala yahya. Saboda mene? Saboda kamar yadda ya zo a cikin wani athari cewa wa zalika li anna nafsa ahadihim tasiru fiha fi halakihi, ran kafiri dan wuta idan ya ji azabar wuta zata ran zai taho ya tsaya mishi a cikin makogoro. Yadda ka san kaya ta makalewa mutum makogoro, ita bata dawo ba, ita bata shige ba. Fala takhruju, ran ba zai fita ba. Fatufariqu, balantana ta rabu da jikin, balantana ya huta. Fayamutu, balantana ya mutu. Wala tarji'u ila mawdi'iha, ran ba zai koma inda yake ba. Min aljismi fayahya, balantana ya rayu. Saboda haka dai zama shi bai mutu ba, shi bai rayu ba. Wasu suka ce a la yamutu fiha fayastarihu, ba zai mutu ba, ballantana ya huta. Wala yahya hayatan tanfa'uhu, ko ba zai rayu da ta amfane shi ba. Wannan ta'abiri ne da yazo wanda ya Larabawa sun saba fadan irin shi. Idan suka ce la huwa hayyun wala mayyitun, wato idan mutum yana cikin tsananin bala'i, yana cikin wahala, sai a ce kai wane, shi bai mutu ba, shi bai rayu ba. Kamar a ce cuta ta mai tsanani, ko talauci ya mashi katutu, ko bala'i ya mashi daurin tankila, sai Balarabe ya ce la laysa bi mayyitin wala bi hayyin, shi bai rayu ba, shi bai mutu ba. Al-Imam Muslim da waninsa kaman Abu Awana da Darimi da Ibn Majah da Imam Ahmad Ibn Hanbal ma sun ruwaito da waninsa, Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma ahlun nari alladhina hum ahluha, su ƴan wuta wanda sune ƴan wuta na gaske, ƴan wuta na gaske wanda su tabbata a wuta. Allah ka tsare mu. A wata riwaya yake cewa alladhina yuridu Allahu azza wa jalla, alladhina la yuridu Allahu azza wa jalla ikhrajahum minan nar, ƴan wuta waɗanda Allah bai nufin fitar da su daga wuta. Annabi ya ce fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaw, ba sa mutuwa ba sa rayuwa a wuta, su ne waɗannan. Thumma la yamutu fiha wa la yahyaw, walakin amma fa akwai nasun, wasu mutane, asabatuhumun naru bi dhurubihim, musulmai ne, mu'minai ne, sun shiga wuta saboda zinuban da suke a nan duniya. Yuridu Allahu azza wa jalla ikhrajahum, su Allah yana so ya fitar da su. Fa amatahum imatatan, to da an shigar da su gidan wuta sai Allah ya sa a cire rayukansu. Kamar da yake mutum za a mai tiyata, a sami shi anesthesia, sai da ma ya fita cikin sahun masu rai, ya shiga cikin gaibu ba ko? To ƴan musulmai da za a saka su a wuta saboda zunubansu, har an saka su a wutar, Allah yana so ya musu rahama, zai fitar da su. To kuma Allah ba zai bar su azabtu irin azabar da muka ji a baya ana wa ƴan wuta na gaskiya ba, wanda za a hura su aka ce ɗayansu zai zama haƙorin shi ƙwaya ɗaya kamar girman dutsen ƙugu, a babbaka shi a babbaka shi. Hatta idza najdaddu juluduhum, kuma ko Allah ya ce mene, baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. To amma musulmai in sun shiga wuta saboda zunuban da suka yi, tunda Allah yana nufin fitar da su, da sun shiga sai Allah ya umarci rayukansu sai su fice daga jikinsu. Hatta idza kanu fahaman, saboda sai a kona jikin har sai ya zama gawayi. Udhina bishafa'ati, sai Allah ya bada damar ceto. Faji'a bihim, sai a zo da su. Daba'ira daba'ira, gungu gungu, haka ba a dinga ɗaibo su wato da yawa da yawa, gurub gurub. Fabuthu fi anharin, sai a watsa su cikin wani kogi, wanda wannan shi a kogin a cikin aljanna ana ce mishi ma'ul hayat, mun karanta a baya. Thumma qila, sannan sai a ce musu ya ahlal janna, ya kuyan aljanna, afidu alaihim, ku san musu arzikin da Allah ya ba ku fayambutuna nabatal habbati nan da nan sai su koma jikin su ya tsuro ya gyaru kamar yadda yar karamar kwayar hatsi take tsurowa fi hamilis sayli idan yashi ya taho da ita an yi ruwa yashi ya taho cikin kwata idan akai sa'a akwai wata kwayar gero ko dawa a cikin yashin nan kafin gari ya waye ko sai ga tayi tsuro to haka nan take za su tsuro da kyakkyawan sabon jiki mai laushi kamar jikin wannan isranniyar sai a dauke sai a mai da su aljanna saboda kace kuma azaba da za'ai musu azaba ce a jikin jikin su banda ruhin saboda za su samu saukin azaba yadda ka san mutum a duniya duk zafin da yake ji da azabar da yake ji a ce an yi accident ya ji munana raunuka yana jin zafi a jikin sa amma da zaran ya mutu ko kuma an je an mishi allura ta anesthesia sai zama baya jin wannan zafin domin ruhi shi yake jin zafin to haka Allah zai musu azaba mai sauki saboda su bayi ne masu imani kuma ya fushe su daga wannan azaba ya kai su cikin aljanna Allah ka tsare mu daga ita kanta wannan azaba to wannan hadisi ne wanda yake tabbatacce kuma yana nuna mana wato cewa wancan la ya mutu fiya wala ya haya ta shafi ƴan wuta ne kafirai banda ƴan wutan musulmai masu zunubai al-imamu ibnu abi hatim shi ma ya rawaito daga abu sa'id al-khudri daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi huduba sai ya karanta fadin aya innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu naru jahannama la yamutu fiha wa la yahya wanda yazo wurin Allah ubangijin sa yana mai mujrimi mun ji a can kazalika sanallahu fi qulubil mujrimina la yu'minu bihi duk wanda yazo a matsayin criminal gaban Allah to za a sa shi a wuta wanda ba zai mutu cikin ta ba ko ba zai rayu ba sai ibn abu sa'id yake cewa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci irin wannan magana yace nan wanda ba za su mutu ba za su rayu ba sune kafirai amma su musulmai idan sun shiga wuta Allah zai zare rayukansu sai a azabta da jikunansu sai kuma a fitar da su an ba da daman ceto don a mai da su cikin aljanna a waɗannan ayoyi masu albarka suna da fa'idoji da yawa daga ciki abin da abu mafi girma da suke nuna mana shine muhimmancin takawa da imani cewa kun zace mutum rana a nan duniya shine ta sa ka dinga karban wa'azi za kuma ta yi maka rana a lahira ka tsira da kuma hadarin da ke cikin zukata matattu waɗanda ba sa jin wa'azi su ne waɗanda idan an musu wa'azi wato ba sa iya amanna da wa'azinsa gaskata wasu kuma ta kadarancinsu ma ya kai ba su iya ma saurara yanzu wani ko a rediyo ne ake kunnawa zai ce kai Allah kashe mana sun dame mu da komai Allah ya ce annabi ya ce haka za ka ji mutane suna faɗa ba wata mata take faɗa ma wata malama ta dina zuwa islamiyya da malama take karantawa ta ce malama ta gama ne ta ce ya baki zuwa islamiyya ta ce wallahi malama wa'azuzin naku ne kullum Allah ya ce annabi ya ce babu ɗan karantar da kissa ɗin da ake yi wa maza da ɗan irin yadda za a ɗan dinga samu ki zama kin fi kishi yake samun shiga a gun miji ta ce kuma ba a yi wa'azi irin na su malam wane ta ambaci wani malami ɗan Facebook wanda shi za ka ga ta ce kaga shi yana wa'azi ana samu a ɗan yi raha a yi dariya ki kuma malaman makaranta ku kullum sai dai aya da hadisi kaga wannan mutuwar zuciya ce Allah ya tsare mu daga mutuwar zuciya sannan wannan wuri yana nuna mana yadda kafirai za su zama a cikin wuta babu mutuwa babu rayuwa har za su dinga wato neman arzikin ina ma a kashe su wana do ya maliku liyaqdi alaina rabbuk kana innakum makithun za su roki maliku mai tsaron wuta don Allah ka roka mana ubangijinka ya kashe mu kawai mu huta aka ce musu kuna nan a nan wajen indai kamfe babu tashi babu canzawa kuna nan a nan haka Allah wanda yake cewa ladina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adhabiha kadhalika najzi kullu kafur Allah yace waɗanda suka yi kafirci a nan duniya wutar jahannama ta su ce gidansu ce la yuqda alaihim fayamutu ba za a kashe su su mutu su huta ba sannan wala yukhaffafu anhum min adhabiha kuma ba za a rage musu wata abu cikin babu rage bolum din azaba Allah yace kadhalika najzi kullu kafurin irin haka muke saka kawo duk wani da ya kafirce a wannan ji Allah yake cewa saftahu wa khaba kullu jabbarin anis aka nemi a bude musu gidan wuta a shigar da su duk wani jabberi wani mai taurin kai makangarare ya tabe a nan wajen Allah ya ce min wara'ihim jahannam wa yusqa mimma in sadidin yatajarra'uhu wa la yakadu yusiquhu jahannama tana nan a bayan su wanda tana an tara musu ruwan mugunyan ciwo shi suke kwankwada idan sun ji kishirwa kuma idan sun kwankwada din ba za su ji komai a bakin su na dandano ko dadi ko kashe kishi ko koshi ba Allah ya ce wa yatihil mautu min kulli makarin bala'in azaba tana bujur musu da mutuwa ko ta ko ina amma ne Allah ya ce wa ba ku da bai amma ba za su mutu ba min wara'ihi azabun ghaliyyun sannan azaba mai kauri tana nan a bayan su wannan kuma Allah yake kullama najjat juluduhum badalnahum juludan liyazuqul aba duk inda fata su ta kone bayan sun ji wuta ta babbaka su Allah yake sai musa a canza musu fata sabuwa don su ci gaba da dandanar azabar wutar jahannam Allah ka tsare wannan kuma yana nuna mana cewa fa ila wa cikin wannan ayoyi daga cikin ladubban ilimi shine wato kai mai karantawa ka dauke ilimin ka daga wurin da bai cancanta ba kar ka je kai wa'azi a gun da bai cancanta ai wa'azi ba wato a wurin da la ya tazakka ba ko ina ba ka je ka kafa lasifikar ka ko ka ce an rama jabaki ko kama wa'azi ba sai ka lura da inda ya cancanta ai wa'azi a girmama abin da ke cikin ilimi na alqur'ani mai girma ka akai shi inda ba zai amfani ba ubangiji Allah ya gafarta mana Allah kuma ya cikan magabatan mu cikin iyaye da malamai da sauran musulmai za mu saurara na sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi